Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Tusula ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma da suka mallaka ba tare da izini ba. A jihar Borno, Najeriya, ana zaton manoma 310 ne 'yan Boko Haram suka hallaka, wasu 92 aka sace su shekaru 3 da suka gabata. Sannan za mu kawo muku shirinmu na musamman tare da labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Spain ta yi shirin daukar wani sabon matakin takaita cudanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar COVID-19 ta dade yaduwa a kasar. A wani taron manema labarai a yau din nan Juma'a, ministan lafiyar kasar Salvador Illa ya bayyana cewa duk wani club da sauran wuraren raye-raye da dare za a rufe su. Ya kuma yi shelar hana shan taba cikin jama'a inda ba za a iya bayar da tazarar mita 2 ba. Ministan ya kuma ce an hana taron da matasa kan yi kan tituna don 'yan shaye-shaye wanda ake kira botulinus a Spain. Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759, kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Jiya Alhamis, ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce ya kamata kowane ba Amurka ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku aƙalla, wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai ɗauka kan annobar ta corona saɓanin na shugaba Donald Trump. Ya ƙara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski. Trump, wanda bai cika sanya maski ba, bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba. A halin da ake ciki kuma, wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu dauke da cutar ta COVID-19 a jihar California ya sa an rage hakikanin yawan masu dauke da cutar da 300 a cewar jami'ai a jihar. Bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times a yau dinnan Juma'a, California ce jihar Amurka ta farko inda yawan masu dauke da cutar ta COVID-19 suka kai 600, waɗanda suka mutu kuma 11. Kasar Pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun yancinta a yau dinnan Juma'a tare da gangami a fadin kasar. A sakonsa na ranar ta samun yancin kai, shugaba Arif Alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da India ta mamaye ba bisa ka'ida ba, cewa Pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gugurmayar da suke yi, kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da India da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. A jawabinsa kan wannan ranar, Prime Minister Imran Khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar ƙasar da kuma aƙidarta. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirko, zuwa yau ɗinnan Juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe aƙalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna mawuta. An yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta Ivory Coast tun bayan da Ouattara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan Oktoba, duk wanda zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya sabawa ayyada wa'adi da aka yi. Ouattara na kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa 2, yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ya kauda duk wani shamakin da ka iya hana shi sake tsayawa takara. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama, ciki har da Al-Qaida da ISIS. Ma'aikatar Shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kamen da aka taɓa yi na koyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci. Ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi koyayyun asusun kuɗi na manhajar Lataroni wajen 300 da shafukan intanet 4 da shafukan Facebook waɗanda duke da alaka da manyan miyagun ayyukan. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani yayi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba. Shugabar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen yau ɗin nan jama'a ta yi kiran da a ƙaƙaba ma ƙasar Belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murƙushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko. Tarayyar Turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a Belarus mai matuƙar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar Lahadi wanda ƙungiyar ta Tarayyar Turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba. A halin da ake ciki kuma a yau ɗin nan jama'a hukumomin ƙasar Belarus sun saki masu zanga-zanga 1,000 da suka kama bayan da ƙasar ta nuna nadama yayin da ƙungiyar ta EU ke nazarin yiwuwar ƙaƙaba mata takunkumi.
Labaran duniya kenan da Ibrahim Kalmasi Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji rundunar 'yan sandan Najeriya ta bada umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma wanda suka mallaka ba tare da izini ba. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa hukumar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta bada wa'adin kwana 7 ga masu makamai su mika su ga rundunar kafin cikar wa'adin.
A bayan da na sami wannan umarni daga kakakin rundunar 'yan sandan, ya sanya na je ofishin shi kwamishinan 'yan sanda CP Usman Nagogo don jin ƙarin bayani.
Mun samu umarni daga Sfetro General na 'yan sanda Abuja akan cewa duk wani makami wanda an ka mallaka ba bisa ga isni ba, ko kuma wani makami wanda wani ke tunani ya bada isni ba shugaban kasa ba, wannan makami harantacce na ga kowane irin mutum ko kuma kowace irin hukuma. Akan haka shine muke fadakar da mutane cewa duk wani wanda ya mallaki makami ba bisa isni ba to ya bada wannan makami, in ba haka ba mun ka kama wannan za mu gabatar da shi gaban kulliya domin a hukunta shi.
Daga yau wannan wa'adi zai fara aiki,
nan Zamfar zai soma daga yau. Mun bada kwana 7 duk wani wanda ya mallaki waɗannan makamai ya zo ya kawo su, kuma makaman sun shafi waɗanda iri ko sunan farauta ne ko na mai inda ba waɗannan makamai da mutum ya samu izini ba da ake amfani da su farauta irin makami ne ya zan haramtacce.
Kaman yanzu masu harbi garuga irin namu na gargajiya fa,
duk waɗannan haramtacce ne. Ai idan kana da malam sani akasarin wannan tashin-tashina da an ka samu ta'addanci duk ba ta saba ga irin waɗannan makaman waɗanda ka kira harbi karuga, domin ana amfani da su da sunan tinkarar waɗancan da ake gani suna cikin daji. An yi ba a ci nasara ba su zo su ruwa magari ka ji an ce an kashe mutum 100 ko fiye da haka a cikin gari. So magana wai cewa su waɗannan kuke mallake su ba ta su ba. Bindiga kawai da ake ba da izini ita ce wadda ni faɗa ma form action, ko ita ana ba da izini kawai domin farauta ba don komai ba.
Yaya za ku aiwatar da wannan umarni?
To yanzu dai kaga da abu na harko shine fadakarwa. Akwai waɗanda sun ka mallake su ma ba su san doka ta hana ba, ta wannan fadakarwa za su san cewa doka ta hana. Akwai waɗanda sun ka mallake su lasisi nasu ya kare ba su sani ba, amma in mun kai sanarwa za a ga sun koma su gani in ya kare su je wajen su sake mai da shi sabo. Wannan dai za mu yi ne mun fadakar mun tabbatar da akwai mutane da yawa za su bi doka kuma su kawo mana waɗannan makamai ɗin. Amma kamar wanda na faɗa ma duk wanda bai kawo ba in wannan wa'adin ya ƙare mun riga nan Zamfara mun kawo kwamitin nan yana da haƙƙin ya je ya bincika kuma ya gano waɗanda mallake su mu kama su mu karɓe makaman mu gabatar da su gaban shari'a.
Wace shugaban ta kwamitin?
Buƙaddashin kwamishina na sashen tsaro na Zamfara shine ke shugabanci wannan kwamiti, akwai wasu membobi waɗanda an tare da shi. Kuma kwamitin ma ya zai haɗa ba wai nan na jiha ɗaya ba, ya haɗa da sashen na area commander a can sashen Lardi da kuma DPO.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara Sefi Usman Nagogo. Sani Shayin Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi, a jihar Borno kuma manoma 310 ne dai ake zaton mayakan Boko Haram suka hallaka da kuma sace wasu 92 cikin shekaru uku da suka gabata a wasu ƙauyukan jihar Borno, wanda ya maida harkokin noma baya a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Daudabiyu.
Manoma 310 ne dai ake zaton cewa mayakan Boko Haram sun hallaka da kuma sace wasu 92 cikin shekaru uku da suka gabata a wasu ƙauyuka da ke jihar Borno, abin da ya maida harkokin noma a jihar baya. Ƙauyukan da wannan hare-hare ya fi shafa dai sun hada da ƙauyen Mulai da Jimtilo da Mangunu da Gubiyo da Muna da kuma da Lori, kamar yadda alƙalma na rundunar bada kariya ga fararen hula civil defense ta fitar. Don haka ne malam zan ta ɗauki wani mataki na ƙirƙiro wani sashi da ake kira Agro Rangers da zai dinga bada kariya ga manoma lokacin da sai gudanar da harkokin noman nasu. Na kuma tambayi wasu manoman ko ya suke ganin alfanun wannan shirin.
Sunana Kasim Muhammad, ina da gona a Male. Bana wannan an samu tsaro gaskiya fiye da inda ake tsammani. Don kaga bara a inda aka yi noma an sha karkashe mutane kusan ya kai mutum 9-10. Amma bana wannan kam gaskiya mun ji daɗin abin da suke mana akan tsaro. Ba abin da za mu iya cewa sai dai Allah ya saka da alheri.
Suna Baba Gana Umaru. Muna musu godiya da wannan bana iya shuka jada kwano 5-6, amma bana na shuka kai gojen kwano 25.
Kamar da a baya kun taɓa fuskantar tsaro ne a barazana haka na tsaro kafin zuwan waɗannan ruwa?
A gaskiya da a baya mun rasa mutanenmu abokan ayyuka na gona ya kai mutum 9, amma bana wannan ba mu taɓa kama hanya mun gudu mun taho gida ba ma.
Abdullahi Ibrahim dai shi ne kwamandan rundunar bada kariya ga fararen hula na jihar Borno, wanda kuma ya bayani game da nasarorin da suka samu cikin shekara guda da ƙirƙiro wannan shirin.
Ka dube nasarorin da aka samu, an samu amfanin gona ta kayarwanta kafin karfe 6 muna waje samu kai sai sun tashi sun gama aiki sannan mu dawo. Mun yi nasara, mun yi rawan gani da har yanzu mutane da suka bar wuraren su muna ƙara ce musu su yi kokari su koma, amma sun tsorata saboda abubuwan da ya faru a baya. To muna kira gare su su koma. Sannan na biyu, har yanzu dai aka ce kayan aiki baya isa, amma haka mun gode Allah ai kun ga baburan da shi kwamandan janar ɗinmu ya bamu. Saboda a lokacin kaddamar da wannan aikin in muka samu kira za mu shiga, to akwai inda motoci ba sa iya shiga, amma waɗannan baburan za su taimaka. Amma ƙara mana da motoci muna da farin ciki saboda muna so mu faɗaɗa komai har zuwa ranar hukumomi 27 na cikin wannan Borno.
Kamar akwai wani barazana da su ma'aikatan ka suka fuskanta a lokacin da suke wannan aiki?
Eh, ƙwarai kuwa akwai barazana saboda su Boko Haram sun ga wani salo ne, sabon salo, sun saba da sojoji sai suka ga wasu kuma wani irin jama'a wanda suka shigo. Su ga su da zafi, su ba sojojin ba, su ba 'yan sanda ba, amma suna da zafi. Nan mun dan samu aran gama da su kuma har mun kashe guda daya.
Akwai wanda kuka kama yaka cikin waɗannan mara?
Eh, mun kama yanzu mun ba sojoji cikin
su biyu kenan.
Ah, mutum daya.
Eh, an kashe daya, an kama daya.
An kama daya, mun dauki baburin mun su gashi mun taho da shi.
Jihar Borno da ita ce jiha na farko da ta bullo da wannan shiri da ake kira Agro Rangers karkashin rundunar ba da kariya ga fararen hulan. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman.
A cikin makonnin ne waɗansu matasa masu kyarin a raba ƙasar jamhuriyar kamar gida biyu, kuma waɗanda suke amfani da harshen ingilishi a wani ɓangaren ƙasar jamhuriyar kamar, suka yi wa waɗansu mutane guda 6 kisan gilla, anda suka daddatsa ɗaya daga cikin waɗanda suka kama ɗin wata mace gida-gida, kuma suka jawo gawarta, suka jefar da gawarta a kan titi. Wai suna zarginta da haɗa baki da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamar wajen ba su labaru na sirri. Kuma sauran ma da suka halaka din suna yi musu wannan zargin ne, amma jami'an tsaron na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sun danke waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Barista Hamza Muhammad ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda za gudanar da shari'ar waɗannan matasan.
Eh, wannan abin da ya shige da ya faru da aka yi sa aka kama waɗanda suka yi wannan kisa, ai babu wani abu biyu da doka ya faɗa, shari'an kisa ne. Shari'an kisa ne su ma za a yi musu. To amma wato matsalan da ake da shi a ƙasar Kamaru, ba a share dokan ɗin kisa a Kamaru ba. to amma kisan din ne ba a yi saboda shi mai kasa shi ya ba da izini ne za a yi kisan, an gane? To amma tun da shi mai kasa ya hau mulki, shi mai kasa folio ya hau mulki, baya yarda ana yin wannan kisan din. Shi dai a barka kai ta zama a kurkuku iya da jin duk rayuwanka. To abin da ake yi kenan. To amma yadda dokan Kamaru ya tsara wannan irin abin din, shari'an kisa ne.
Alhaji Mutare Baminda ga abin da ya ce.
Wato sakaci ne na gwamnatin Folbiya, domin lokacin da wannan abin ya fara an kiraye shi saboda a zauna a yi yarjejeniya a ga yadda za a samu mafita wannan abin ya ki yadda. Shugaban jam'iyyarmu na SDF ya kiraye shi saboda hakan nan. In ka lura ka gani, za ka ga cewa yanzu abin ya sanje daga ana kama mutane da a tambayi kuɗi a bayar saboda a sayi makaman yaƙi, yanzu ya koma da an kama mutum a ce a wannan mutumin in yana tonon asiri ne, wato yana kai asirin ɗan awari wajen gwamnati, ko kuma yana harka da sojan gwamnati, ko kuma yana harka da gwamnati. To in sun kama shi, sai kaga sun yi masa kisan gilla. A cikin wannan makon an kashe mutum ya kai guda 7 idan zan lissafa su. To saboda hakan nan mu duka tsorace muke a firgita muke, a gwamnati ta saka mu a hali na tsaka mai wuya. Abin da za a yi a gyara wannan shine gwamnati ya kira asasanta. Wannan Grand National Dialogue da gwamnati kira wannan ba wani sasantawa aka yi ba. Abin ma da aka zartar a wajen sakamakon wannan taro da aka yi har yau dai ba a saka shi ba a aiwatarwa. Saboda haka gwamnati tana alkawari ba ta cika, saboda haka mutane ba su yadda da ita ba. Gwamnati ta yi kokari ta sanya sallo ba baki daya, in ba haka ba mu anan hakan nan mu farin hula wahala muke sha, domin a tsaka mai wuya muke. Ta hannun gwamnati ne, ta hannun soja ne wahala muke sha, ta hannun yan aware ne wahala muke sha.
Muhammad Shamsu matashi ne a bangaren na yan aware masu amfani da harshen English.
A gaskiya wannan lamari ne mai da wato ainihin ban tausayi, lamari ne wanda ba kyan gani. A gaskiya wa'annan yan kungiyan tawaye na wato yan tawari na Ambazonia gaskiya suna kisa har kisan gilla. A cikin kwanan nan sun yi kisa kashe-kashe mafi yawa. A nan Northwest mun ga kashe-kashe nau'i kala wanda ya tada hankali. Akan sun yi kisa wanda suka ɗauki adda suka dinga azawa akan wata ƴan mata akan cewa ita ba ta nan a cikin ra'ayinsu. Haka zalika kwana ukun can da ya wuce akwai wani wato ainihin malamin makaranta na secondary wanda yake karantar da chemistry, wato wani wato Mr. Ibrahim, suka yi mishi kisan gilla, suka harbe shi aka, suka dauke shi jikin nashi suka je suka yar da shi a wata fadama can, suka dauki okadan shi kuma da yake hawa suka yar a kusa da shi. Haka zalika a shekaran jiya kuma sun kashe wani matashi musulmi dan garin Binka, yanda suka dauke shi suka yi garkuwa da shi, suka daure masa hannaye, suka kai shi suka kashe shi suka zo suka jefar da jiki. To wannan abubuwa ne wanda babu dadi, babu dadin je a duniya. Dai mutane ne akan suna ikirarin cewa suna fada wa yancin mutane, yancin wato anglophone, amma kuma a yau in aka zo aka dirga su da kansu sun kashe anglophone fiye da yanda ake tsammani. Yakin ku da sojoji kuke kuma akan wa suke yaki, sun nuna cewa suna yaki ne akan civilian mazauna wa'annan sashi gabas maso arewa da kudu maso arewa. To amma duk da hakan nan ya zama na cewa babu wa'anda aka nan suna nan oppress akan wannan abi illa mutanen da suke kokari suke cewa suna so su yi liberation insu. To kaga wannan ya nuna cewa wannan wani manufa ne daban, kuma ba abin da aka saka akai ake yi ba. Sun yi kisa fiye da yanda ake tsammani. Wannan kisan kashe-kashen kuma ya tada hankalin jama'a. A yau mutum babu yanda zai iya cewa ya fito ya futa ra'ayin shi na ganin cewa a'a shi yana nan na gwamnati, a'a ko shi bai nan na gwamnati. To idan ka buri hakan nan har aka sanka, to lalle sunan ka gawa.
Alhaji Ibrahim mai yaki shi ma dan siyasa ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga abin da ya labarta mana.
Ba yau ba, ba jiya ba, labiyan na shi ya gaya muku cewa abu ne da gwamnati ta riga ta yi sakaci a kai. bayan ta yi sakaci ta nuna rainin wayonta a kai. Na ukunsa ta nuna cewa ta wato da yaudara za ta samu ta shawo kan hankalin wayannan mutane, kuma wayannan mutane sun riga sun fice wannan abinda aka soma shi yau shekara hudu ana ci gaba har gobe. To kuma ita yanzu ta tsaya ta yi gaskiya ta sha kan hankalin mutane ta nuna na cewa za ta yi gaskiya abinda ake bukata taki, ka gani. Ita kullum dai tana neman dai washe dai yanzu ta yi amfani da karfi da yaji ta kawo zaman lafiya wannan shashi. Ko da shi bayan shekara nawa ne ba za su bar wannan abin ba. To kai ya ka gani duniya ma an yi magana, a zauna a yi magana akan abin nan, a yi kokari a shirya maganan nan, a zauna a yi a daddale kowa ya kawo abin da yake yanda ya ga cewa za a yi a magance abin nan. Gwamnati ta ke to ya kaga za a yi, kuma talakawa su ne masu mutuwa. Kasan dama duk abin da aka yi aka juya kan talaka yake karewa. Abin da zan gaya maka, tun karfe 9 na dare muka tashi tafiya Baminda, ba muka shiga Baminda ba sai shashin karfe 10 washe gari, ka gane. Abin da muka tashi ran karfe 9 nan asuba, sannan asuba ma gida muke yi. Abu yake ci yake cinyewa anni yanzu ita gwamnati yanzu ita karfi take so ta yi amfani da shi, kuma karfin nan ba zai yiwu ba. To kuma ka san na taba gaya maka cewa kashe-kashen da ake yin nan yanzu hakan nan, ka ga yanzu shi a juya gwamnati da ce yan aware su ce yan gwamnati ne, yan wa'anda gwamnati ne ta abin nan, kaga an kasa gane samun gane ainihin su waye masu wannan abu, ka gani. Kuma duk wannan sakacinta ne da ta yi, ta nemi washe dai da karfi za ta shafa hankalin kan wannan abu. To mu yanzu dai ba mu za mu je shi dai addu'a kurum muke kai, Allah ya kawo mana karshen ta.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To Garba Awal ya dawo da shirin mu na gaba, wato wasanni a takaice.
Gaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya yi wani abin da ba sabon ba ga tsofaffin ƴan takarda na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka jingine takalman wasannin su tun shekaru 30 da suka shuɗe. Dokokin makamakan gidaje, amma uku daga cikin ƴan wasan su 20 yanzu haka sun kwanta dama. Sa'ad masanin harkokin wasanni ne a kasar Jamhuriyar Kamaru ya mini ƙarin haske kamar haka kan yadda shugaba biyan ya yi wa tsofaffin ƴan wasan wannan takwicin.
Shugaban kasar Kamaru kamar da muka samu labarin cewa ya taimaka ma su tsofaffin ƴan wasan ƙwallon ƙafa wadda suka wato nuna bajintan su wanda suka daga tutar Kamaru da kuma Najeriya Afrika baki daya a wasan kofin duniya da aka yi a 1990 a kasar Italiya. To wannan karon bayan alƙawarin da ya musu yau shekaru 30 kina suka shuɗe, to sai wannan karon ne ya fito ya ba su wannan kyautar, wato kowa za a ba shi makekin gida. Yawa su 22, to daga cikin su kuma da ko wa'anda anin sun riga mu gidan gaskiya, da kwai Paul Fede, Masin Benjamin, da kuma kwanakin ba captain din wato Indomitable Lions a wannan lokacin shine Stephen Tato. Kuma abin da ya sa ma shugaban kasa yayi haka saboda ainihin tsofaffin ƴan wasa wato uku, Joseph Antoine Bell da shi Roger Miller wanda aka nada shi wato Jakada, sai kuma Jules Onana Denis suka fito sun nuna bacin ransu game da al'amuran da yake wakana, wato game da rashin kulawa da ake kan su tsofin yan wasan waɗanda suka taka rawar gani, waɗanda suka daga tutar Kamaru da ma Afrika baki ɗaya, kamar da na yi bayani da su. Saboda idan ka duba yawancin su wallahi sun wato mutuwa a gaskiya mutuwan ban tausayi. Shi kanshi captain da ya mutu kwanakin bayan nan Stephen Tatto ya yi rashin lafiya, amma ba a san da rashin lafiyar sa ba. Wato rashin lafiyar ya kai har da ainihin wato sayar da gidansa kusan miliyan 100 da ɗan kai, kuma yawanci ma ba a san abin da yake da wannan kudaden ba. Yanzu haka nan ya bar ƴaƴan shi cikin wani hali da kamata ya duba, domin ran Joseph Antoine Bell ya baci, ya fito ya yi bayani yace bai san ma ainihin Stephen Tatto ba shi da lafiya ba, da yake suna da wata kungiya wato na tsofin ƴan wasan kwallon kafa na wato suka kai har quarter final na gasar da aka yi a Italiya yau shekaru 30 kenan. Suna haduwa sun kafa wani wata kungiya wacce suke duba al'amuran su na yau da kullum da kuma lafiyar da shauransu. To shi zaman da cewa ba su da labarin ainihin rashin lafiyar sa, to abin da yake ciwa waɗannan tsofin ƴan wasan tuwa kuriya. Kuma duba yadda ainihin tsohon dan wasan nan shi ma da abokin wasan su Liverpool Fede ya mutu a cikin wato wani hali na ban tausayi, har kuma Sir Benjamin ma ya mutu kaman ba wanda kaman wanda basu yi aiki wa ainihin kasa ba. To hakan gaskiya ba daidai bane, dama kuma daga cikin su suna nan hakan nan basu da aikin yi, suna ne suna hawa suna gangara. Shi kanshi Stephen Tatto captain din and the Table Lions da baiwa ainihin wato yayi kokari yayi aiki wa kasa, ba wani aikin da yake ta kamar nema, shi dai albashin su da muka samu labari jaka da Libya ake biyan sa wata. To jaka da Libya me zai ma ainihin Stephen Tatto dan Allah da Andy Biata kin da ake yi, shi sa suka yi farin ciki game da wannan kyauta da shugaban kasa ya ba su, duk da cewa dai wannan kyautan tuntuni ya cancanta a yi, amma duk abin da aka ce kyauta bai da lokaci. To shi ne da dama suka nuna farin cikin su. Kuma a yanzu haka nan da akwai wata matsala, su waɗanda suka dauki kofi na wato gasar Olympic da aka yi a Sydney a kasar Australia, da dama su ma sun fito sun nuna korafin su, sun nuna bacin ransu cewa kamata ya su ma a duba al'amarin da suke ciki, saboda a lokacin da suka ce wannan kofin ba wani abin ku zo mu gani da aka yi musu. To su ma suna bukatar su ma a yi musu irin wannan kyautan, saboda kamar da ka sani ma ma'awar gaba yadda ainihin wato ake tafiya da wasan kwallon kafa a kasar Kamaru. To wata wani bangare idan ka duba a yi shi a ce suna da gaskiya, ko idan ai ma wasu kyauta kamata a yi ma kowa kyauta, ba za a yi ma wasu kyauta a bar wasu ba, ko ba ka ba ne. To madalla to haka abin da ke tafiya a kasar Kamaru.
Sai dai a halin yanzu duk waɗanda suka yi abin ku zo mu gani a bangaren wasanni a kasar Kamaru za su gaba da takurawa gwamnatin kasar wajen su ma a yi musu irin wannan takuncin. Yanzu dai shugaba Biya ya tabbatar da cewar ranar 26 ne ga watan Agusta na 2020 za a miƙa wa duk waɗanda aka yi wa alƙawarin manya-manyan gidajen, sannan kuma waɗanda suka rasu za a ba wa iyalansu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasar Spain ta shirya daukar wani sabon matakin takaita cuɗanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar COVID-19 ta daɗa yaɗuwa a ƙasar. A wani taron manema labarai a yau ɗinnan Juma'a, ministan lafiyar ƙasar Salvador Illa ya bayyana cewa duk wani kulub-kulub da sauran wuraren raye-raye da dare za a rufe su. Har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirkos, zuwa yau ɗinnan Juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan ƙungiyoyin ta'addanci da dama, ciki har da Al-Qaida da ISIS. Ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kamen da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci.
Kamar sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lovers Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Aisha Tisila ce yake cewa ku kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.